الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن الحاج نوح الألباني رحمة الله عليه أكرتو وندي قباتا دتيمكم الله سبحانه وتعالى منغا مكرتو تكين سبب تأليف الكتاب واتو سبب ليس عمالا يربط وانا اللتافي من البركة wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi da kan matashiyar magana wanda malam ya mata address da manhajul kitab wato tsarin littafin tafarkin littafin yanda zai kasance saboda kamar yadda muka fada a karatu wanda ya gabata karanta muqaddima ta malami tana haskaka maka abin da yake cikin wannan littafi nashi abin da littafin sai kumsa haka karanta faharis na littafi yana haskaka maka anawin wanda malam yayi amfani da su cikin wannan littafin nashi mai albarka malam zai yi mana bayani akan manhajul kitab manhajin wannan littafi mai albarka tsarin wannan littafin yanda zai kasance zai bayyana maka shi tun daga nan saboda idan ka shiga karatu cikin littafin ka ganshi dalla dalla dai bayan dai insha Allah subhanahu wa ta'ala walamma kana mawdu'ul kitabi innama huwa bayanu hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi salati yayin da mawdu'in wannan littafi namu wanda yake gaban mu yanzu muke karanta shi yayin da ya kasance sani dai kadai yana bayani ne akan shiriyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dangane da abin da ya shafi rukuni na biyu cikin rukunne na musulunci ita ce sallah wannan littafi namu zai yi bayani ne dangane da abin da ya shafi shiryasuwar ma'aiki alaihi salatu wassalam game da al'ummarsa dangane da sallah yanda za ta yi sallah wanda sallah rukuni ce cikin rukunne na musulunci malam yace kana minal badhi Allah a taqayyada fihi bi mazhabin muayyan wato ya kasance yana daga abin da yake a fili karara abinda ba a duhu yake ba Allah a taqayyada fihi bi mazhabin muayyan bazan dabaibaye kaina ba a cikin wannan littafin nawo mai albarka da wata mazhaba wanda take daya daya wata mazhaba wanda take ayyananna cikin waɗannan mazahib din nan dan ne malam yace lissababin ladhi marra dhikruhu saboda sababin da ambaton shi ya gabata a baya na cewa kowace mazhaba cikin waɗannan mazhabobin wanda suka yabi a duniya ba mazhabar da zaka doki sallah a cikin wannan mazhabar ka karanta kitabus salati ba tare da ka rasa wani hadisi ba wanda ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda wannan mazhabar ba ta yi ruko da shi ba sannan kuma ba wata mazhaba da zaka doki kitabus salati a cikin wannan mazhabar ba tare da kai kici usba da hadisin da bai tabbata ga ma'aiki alaihi salatu wassalam to kaga idan yace zai dabaibaye kanshi matsalan ga mazhabar al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit rahmatullahi alaihi kaga a cikin akwai hadisi wanda sun tabbata da siffar sallah ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda malaman mazhabar nan su koro su ba a cikin littattafansu hakanan idan yace zai doki malikiyya, hakanan idan yace zai doki shafi'iyya, hakanan idan yace zai doki hanabila hanbaliyya. To sai ya zamanto abu ne wanda yake a fili karara, ba wata kura a cikin shi ko duhu, tunda dai har bayani ne zai maka akan shirya sur ma'aiki alaihi salatu wassalam game da sallah, to ba zai ce ba zai maka magana akan mazhabar hanbaliyya ko shafi'iyya ko malikiyya ko hanafiyya, saboda ya maka bayani a baya akan cewa kowace mazhaba laha ma laha wa alaiha ma alaiha ko na'am. Wa inna ma uridu fihi ma sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam, malam yace sani dai kadai ina korowa ina rubutowa a cikin wannan littafin nawa abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, dukkan abin da ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wa salam shi zan kawo maka shi a wannan littafin. Kar ka yi tunanin cewa akwai wata magana wanda kai kicibus da ita a wani littafi daga cikin kutubul fuqaha a din a bangaren sallah wanda da ban ka maka ita anan ba, kuma kai tunanin cewa na maka khiyana ilmiya, saboda la'alla ba ta tabbata wannan maganar da ka gani ba, shi yasa ban ka maka ita ba. Kama huwa madhhabul muhaddisina, kamar yadda wannan shine madhhaba ta malaman hadisi, wato kajiwa madhhaba ta malaman hadisi qadiman wa hadisa, malaman hadisi na da da na yanzu. Za mu ga mana lamba ɗaya ko ya sauka ƙasa ya yi magana akan malaman hadisi, ce qala abul hasanati laknawi fi imamil kalam fi ma yata'allaqu bil qira'ati khalfa al imam. Al imam abul hasanati laknawi, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, ya faɗa a cikin wannan littafin da ya mai wannan suna imamul kalam fi ma yata'allaqu bil qira'ati khalfa al imam, wato shugaban magana, shugaban zance dangane da abin da yake da alaka da yin karatun mamu a bayan limami, saboda mas'ala ce wanda suke khilafiya. Idan ina sallah a bayan limami, a sallar da limami yake bayyana karatu, zan yi karatu ni ma ko ba zan yi ba, wannan malamai sun yi sabani a kai. To sai Abu al-Hasanat al-Laknawi, Allah ya ji kansa da rahama, sai littafi a wannan babi. Mun gane da kyau. Yake cewa wa man nazara, gashi nan safaha ta 156, wa man nazara bi ainil insaf, wa man nazara bi nadril insaf, malam yace dukkan mutumin da yayi kallo da ido wanda yake na basira, ido na adalci, ba ido wanda akwai rashin adalci a cikin sa ba, wa ghasa fi biharil fiqh wal usul, yayi nutsu a cikin taikuna na fiqhu da kuma usul, tushen fiqhu din, mutajanniban li'tisafa, halin kasancewar shi yana mai nesantar takife, yana mai nesantar bin ra'ayi, yana mai nesantar san zuciya, ya'lamu ilman yaqiniyan, wato zai yi sani, sani wanda yake na tabbas, wanda babu shakku a kan shi, anna aktharal masail al far'iyyati wal asliyyati, wato haƙiƙa mafiya yawan mas'aloli na rushi na reshe da na asalin, allati ikhtalafa al ulama'u fiha, wanda malaman musulunci suka yi sabani a kan su, zai ga cewa fa madhhabul muhaddisin fiha aqwa min madahibi dali, wato madhhabar malaman hadisi a duk mas'alar da aka samu sabani a kai, za ka ga malaman hadisi madhhabarsu ta fi ƙarfi sama da madhhabar wasu, saboda su malaman hadisi kamar yadda wani yake cewa alayka bi ashabil hadith fa innahum khiyaru ibadillahi fi kulli mahfali wa la ta'adu wan aynaka anhum fa innahum nujumul huda fi a'yunil muta'allimin, yace kai ruko da ahlul hadith dan su ne taurari na shari'a a idanuwan dukkan mutumin da yake lura, yake da hankali, yake da nutsuwa. Kada idanuwanka su ketare kallon malaman hadisi, fa innahum nujumul huda fi a'yunil muta'allimin, mun gane da cewa alayka bi ashabil hadisi fa innahum khiyaru ibadillahi fi kulli mahfali, su ne zaɓaɓɓun bayin Allah a cikin kowane taro. A duk kowane wajen taro in kaga jama'a sun taru, to jama'ar hadisi ta fi kowace jama'a kasancewarta jama'a wanda ta fi inganci. Shi yasa Imamu Ahmad ibn Hanbal da waɗansu daga cikin magabata suka ce ya ishi ahlul hadithu sharaf, wanda zai zama to limamu su shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Yawma nad'u kullu unasin bi imamihim, ranar da zamu kira kowaɗansu mutane da jagabansu. To ahlul hadith shugabansu shine ma'aiki alaihi salatu wa salam. Mun gane da kyau, yace kaga ai dole mazhabu su tafi kowace mazhaba kanci. Wa inni kullama asiru fi shi'bi li ikhtilafi al-imam Abu al-Hasanat al-Lakinawi, yace hakika ni a duk lokacin da zan shiga cikin sauni na sabani na malamai, zan shiga cikin wata hanya ta sabani na malamai, to ajibu qawl al-muhaddithina fihi qariban min al-insaf, wato ina samun madhhabar fatawar malaman hadisi a wannan mas'alar da aka yi sabani akai tafi kowace magana kusa da adalci, tafi kowace magana kusa da daidai. Falillahi darru, Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi, yi mamaki da su. Wa alaihi shukuruhum, sannan kuma godiyarsu ta tabbata a cikin mizanin hasanat nasu. Kada al-aslu, kamar dama haka wannan asalin yake. Kaifa la taqa'a ahlul hadithi, ba za su zamanto ba su ne magana su tafi kowace magana karfi. Wahum warasatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama haqqan, wanda ahlul hadithi su ne magada ma'aiki alaihi salatu wa salamu da gaske, wanda babu kokonto a cikin maganar wannan. Sannan kuma wahum nuwabu shar'ihi sudukan, su ne na'ibai wakilai na shari'a ta musulunci da gaske, wanda babu kokonto a kai. Hasharana Allahu fi zumratihim wa amatana ala hubbihim wa siratihim, Allah ta'ala ya tashe mu a cikin jama'ar ahlul hadithi, Allah ta'ala ya matar da mu akan san malaman hadithi da kuma san karanta tarihinsu. Kaji wanda malaman hadithi suke. Al-Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace wa qad ahsana man qala, wato hakika wanda ya faɗi wannan maganar ya kyautata, yace mi ahlul hadith humu ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahih. Gane ku? Wani daga cikin mawaka yace ahlul hadith ma'abuta hadith da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda suka mai da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu cinsu, shansu, zamansu, tashinsu, tafiyarsu, kwanciyarsu, yawansu, dawowarsu, sunna ce sak. Da kowane lokaci za ka ji sunna ta tashi daga bakin mutum. Qala alaihi salatu wassalamu, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, qala abu bakar, qala abu huraira. Da su wannan ahlul hadith kenan. Ba za ka taɓa jin wannan ba a baki wanda ba ahlul hadith. Yace to ahlul hadithi ma'abuta hadithi na ma'aiki alaihi salatu wassalam humu ahlun nabi, su ne iyalan ma'aiki alaihi salatu wassalam, su ne ma'abuta annabi, wanda suke son annabi da gaske, ahlul hadithi kenan. Wa in lam yashabu nafsahu, ko da ba su yi abokantaka da ran ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba, zauna tare da shi ba a lokacin rayuwar ma'aiki, an samu tazara mai tsawo, a mutu ishtiyaqan wal qada'u yulabbithu, wato ko da su samu suka yi zamani ɗaya tare da shi ba, to amma dai anfasahu sahihu, wato limfashishikan ma'aiki alaihi salatu wassalamu sun abokanci limfashishikan ma'aiki. Saboda maganar da ma'aiki yake ita ce suke karantawa, inda ma'aiki ya tsaya ya yi sheƙa za su tsaya su yi sheƙa. Mun gane da kyau da amin hadithi suke. Ko da ran shi da nasu ba su yi zamani ɗaya ba, to amma dai kullum abin da suke karantawa ita ce sunnar ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce aulan nasibi yawmal qiyamati aktharuhum alayhi salatan, waɗanda suka fi kowa kusancin matsayi a wajena ranar tashin alƙiyama su ne wanda suka fi kowa yawan yi min salati. Gasanku ahlul hadisi su ne ar-raqamul awwal. Mun gane da kyau da kaƙi da kaso za ka saka su cikin ar-raqamul awwal. Sannan kuma su ne jama'ar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wala tazalu qa'ifatun min ummati wala tazalu ummatun min ummati qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi. Hadithu Muawiya dan Abi Sufyan, Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa, wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Babu nil jihadu ila yawmil qiyamah, wanda baban da yake bayani dangane da yaƙi yana nan tabbaci hali zuwa ranar tashin alƙiyama, in dai sababin shi ya samu to za a yi yaƙi. Humayd ibn Abdurrahman ɗalibin Muawiya ɗan Abi Sufyan ya ce na ji Muawiya ɗan Abi Sufyan yana cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din wa innama ana qasimun wallahu yuqdi walan tazala hadhihi al-ummah wa fi riwayatin walan tazala min ummati ummatun qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum wa fi riwayatin walil bukhari wala man kadzabahum wa lahumu fi riwayatin wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa fi riwayatin wa hum zahirun. Mun gane da kyau. To imamu ahli sunna wal jama'a imamu ahmad yace to wannan jama'ar wanda ma'aike alaihi salatu wassalamu yace a cikin al'ummata ba za a samu wani kaso ba wanda suna tabbace akan gudanar da al'amari na Allah akan sunnatawa, ba wani wanda zai cutar da su, wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba, wanda ya kareta su ba zai cutar da su ba, ba ruwansu da suka mai suka, ba ruwansu da zagi mai zagi. Imamu Ahmad yace wannan jama'ar illam yakunu ahlul hadith fala adri, sai in dai ba ahlul hadith bane yace to ne mun san wata jama'a ce ba, saboda yanda ahlul hadith su koda zamani yarin cabe to su ne dai ahlul lahi. Mun gane da kyau. Su ne dai makusanta Allah din, su ne makusanta ma'aiki alaihi salatu wassalam. Walidhalika al-Sheikh Nasiruddin al-Albani yace saboda haka fa innal kitaba, haƙiƙa wannan littafi namu sayakunu insha Allah ta'ala jami'an lishitati ma tafarraqa fi buduni kutubil hadithi wal fiqh. Da sannu wannan littafi namu in Allah ta'ala ya so zai kasance ya kunshi mabambantan dukkan abin da ya rarraba, abin da ya watsu a cikin cikunan littattafai na hadithi da kuma littattafai na fiqh, in Allah madaukacin sarki ya so. Wato wannan littafi ga shi da rashin girma, ba shi da yawa, amma kuma abin da yake cikinsa, gwalagwalai ɗin da suke cikinsa, wato sun fi a lissafa. In kun ji ana ƙaramar ƙasa da man fetur, to wannan littafin yana daga cikinsu. Ga shi ɗan ƙarami kamar bai huce ka yi loma da shi ba, in kai concentrate za ka iya karanta shi cikin ƴan lumfashishshika. To amma hadisan da suke ciki in ba a shi ba ne sai ka karanta sama da littafi 20 kafin ka same su. Ka karanta Bukhari ɗin, Muslim, Abu Dawud da Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, ka gama al-kutubus sita ko? To sai ka ƙare a ce to ga wani hadisi da ya kawo babu shi a cikinsu. Bayan da ka iya kuma za ka gama karance su ka ga cewa ka bar wani hadisin ana. Ka gama hal abdabarani din da ma'ajim din duka guda uku da masani din duka gabaki da hallo da karshe a cikin ka ga wani wanda ba kawo ba, saboda littafi ne dan karimi amma kuma ya tattara abubuwan da suka watsu na hadisi a cikin littattafan hadisi da kuma maganganu masu tsada na malaman fiqh wanda suka yadu a cikin littattafan fiqh. Dan haka kadan ne zaka samu littafi wanda girman shi kamar wannan yake, wanda ya kunshi alkhairin da wannan littafin ya kunsa fi hadal majal a bangaren sallah kenan. Mun gane da kyau. Na'am. Ala ikhtilafil madahibi, akan sabawar madhabobi na malaman nan, bimma lahu alaqatun bi mawdu'ihi, daga abin da yake da alaka da wannan maudu'i na shine kitabu salat kenan. Abin da yake da alaka da wannan mas'ala ta sallah. Bainama la yajma'u ma fihi min al-haddi ayyu kitabin aw madhhabin. Yayin da la yajma'u ayyu kitabin kowane littafi daga cikin littattafai na magabata aw madhhabin ko kuma kowace madhhaba daga cikin madhhabobin nan wanda suka yada a duniya la yajma'u ma fihi min al-haddi. Ba zai tattala ba abin da yake cikin wannan littafin dan karami na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu na gaskiya. Wannan ba wai yana tazkiyar littafinsa ba ne. Mun gane da kyau, yana so ya nuna maka ne ya hana idansa barci dare da rana. Ya karanta wancan littafi, ya karanta wancan littafi, ya karanta wancan littafi, ya karanta wancan littafi. To sai ya zamanto yana nuna maka kokarin da magabata suka yi ba wai shi kokarin da ya yi ba. Saboda magabata sun kashe kansu wajen tattara sunna. To sai da manto wancan ya tattara bangare kaza, wancan ya tattara bangare kaza, wancan ya tattara bangare kaza. Sai kuma daga ƙarshe shi kuma ya karanta su duka gabaki da sai ya fitar maka da kulasa na waɗannan abubuwan da ya karanta a ciki. Mun gane da kyau, wanda kuma wannan shine maida farala zuwa ga masu ita. Falau qabla mabkaha bakaitu sababatan isuda shafaitun nafsa qabla tanaddumi walakin bakat qabli fahayya jadid buka buka hafa kuntu qablu lil mutaqaddim. Aka al-Imam al-Hadidi cikin muqaddima ta muqama ya kawo waɗannan abiyatun guda biyu akan abin da ya shafi farala. Ana maida ta ne zuwa ga wanda yayi wahala, yayi gumi, ya sha wahala, ya kawo maka abin a kusa kai ka dauke shi. Wa sayakunu al-amilu bihi insha Allahu mimman qad hadahu Allahu. Da sannu kuma dukkan mutumin da ya yi aiki da wannan littafin nawa in Allah madaukakin sarki ya so, da sannu zai kasance cikin ɗaya daga cikin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su hanya wanda take mai gaskiya bi makhtalafu fihi min al-haqq bi idnihi, dangane da abin da aka yi sabani a cikinsa Allah ta'ala zai shiryar da shi gaskiya da iznin na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah tabaraka wa ta'ala yana shiryar da wanda ya ga dama, wanda ya so zuwa ga tafarki wanda yake mai kike. Wato wani za ka ga cewa abin baiwa ce daga Allah, gamnakatar ne daga Allah, wani ka gan shi ya karanta littafin amma kuma yana da ja a kai. Wani za ka ga ya dauki sifatu salatin nabi na albani yana karanta ba dan ya fa'idantu yake karanta ba, saboda yayi nakadi, saboda so yake ci gyara albaji. Mun gane da kyau, kaga wannan ba za ka saka shi ba cikin al'amilu mai aiki da shi ba. Wani za ka ga shi kuma gashi na ya ga littafin na albani ya siyo shi, ya kashi ya ajiye shi a cikin labirarin ya shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, amma bai san abin da yake ciki ba, bai san abin da yake ciki ba, magani a gonar yaro bai sani ba, ya kashi. To haka wani za a ga ya zo shi da sifatu salatin nabi ya ajiye shi a gure shi shekara ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, wata ran ka gan shi yana sallah ka ci gyaran shi, ya ce to ni sifatu salatin nabi ma gare ni da albani. Dan lissa amilan bi baya aiki da shi, inda zai maida shi kullum daga ayin sallar asuba akwai malamin da zai je shi ya dinga dora mai kadan kadan, ya kadan kadan, ko bayan azhur, ko bayan la'asar, ko bayan magriba, ko bayan isha'i, ko kuma gurgudan yanda suka yi ittifaqi na lokaci a shekara uku nan. La Allah da ya fahimci abubuwa da dama a cikin littafin. Summa inni wada'tu hadha al-manhaja li nafsi. Al-Imam al-Albani yace sannan kuma haqiqa ni hina wada'tu hadha al-manhaja li nafsi, yayin da na dora wa kaina tafiya akan wannan hanya, akan wannan tsari. Wa huwa at-tamassuku bi sunnati as-sahiha, shine yin ruko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ta inganta. Wajaraitu alaihi fi hadha alkitabi wa ghairihi, kuma na gudana akan wannan manhaji, wannan tsari, wannan hanya na ruko da sunna wanda take ingantacciya a cikin wannan littafin nawa da wani wannan littafin irin su ahkamul janaiz da sauran littattafai irin su tamamul minna nashi. Yace mimma sofa yantashiru bainan nasi, daga cikin littattafan da sannu insha Allahu ta'ala za su yadu a tsakankanin mutane. kuntu ala ilmi, na kasance ina da masaniya, ba wai abin takhammul bane, ba wai zato nake ba, ina da masaniya 100% annahu sawfa la yurdi dhalika kullu bawa'ifi wal madahi. Hakika dhalika, wannan abin da nake kai na at-tamassuku bis sunnati sahiha, yin riko da sunna wanda take ingantacciya, duk wata sunnar da aka jingina ta ga baban alƙasim, in dai bata inganta ba to ni zan kore ta daga gare shi. Ina san hakan din, la yurdi kullu bawa'ifi, ba zai gamsar da dukkan ƙungiyoyi ba, ba kowace ƙungiya ba za ka ji ta gamsu da wannan maganar da ni na faɗa da kuma wannan aikin nawa. Wal mazahibi, sannan kuma ba kowace mazhaba ba za ta gamsu da wannan aikin da ni na zo da shi ba. Bal ce bari dai, sofa yuwajjuhu ba'dhum, da sannu shashe daga cikin su waɗannan 'yan ƙungiyoyi ɗin, malaman ƙungiyoyi ɗin ko malaman mazhabobin, au kasirun minhum, ko kuma da yawa daga cikin su, da sannu za su dinga fuskantar da alsinata ta'ani, harashina na suka, wa aqlaman launi, da alƙalumma na zargi, ilayya zuwa gare ni, na san abin nan da nake kai to ba zai gamsar da jama'a ta ba, ba zai gamsar da musulmai 100% ba, saboda cikin musulmai akwai ƙungiyoyi wanda kuma waɗannan ƙungiyoyin yad'una al-islam, mun gane da kyau. Sannan kuma akwai al-mazahib, akwai 'yan mazhabobi, akwai 'yan shafi'iyya, akwai 'yan hanbaliya, akwai 'yan hanafiya, akwai 'yan malikiya, ka ƙungiyoyi, akwai irin su shi'a, akwai irin su kaza, akwai irin su kaza, akwai irin su kaza, wanda wannan aikin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya zo da shi, to ba wata mazhaba da za ta sha, ba wata ƙungiya da za ta sha. Wani lokacin za ka ga hadisi ya zo ya biyo ta kanku, bayan da ka iya kuma ka haƙura. Wani lokacin za ka zo ka kana har kana cin goro kana dariya, za ka karanta hadisin nan saboda ya biyo ta kan ɗaukunanka ne, to kai ma akwai ranar da zai biyo ta kanka. Irin Malam Albani da tuju Allah ya ji kansa da rahama, Malam Albani na Nigeria ya ce wane ne Albani a saman wanda bai yi wa'azi a kan shi ba, kaga in yau ya yi wa'azi ka ji daɗi, to la'allah gobe kuma a kanka zai tashi. Yau mun lanawa, yau mun alaina kenan. To haka Albani yake shi ma, wala ba'sa min zalika alayya, ya ce wannan babu laifi dan na ji suka daga ɓangaren abokanan tafiya masoya, wancan ya soke ni ya ce na yi zafi a nan, wancan ya ce ban fahimci sunna ba, wancan ya ce bi kaza, bai ce babu laifi, haka dama duniya ta gada. Fa inni a'lamu aydan, ya ce haƙiƙa ni na sani, anna irda'an nasi ghayatun la tudrak, haƙiƙa gamsar da mutane, gamsar da mutane wannan wato manufa ce wanda ba zai yi ka same ta ba. Duk yanda ka gai akan aiki ko, to dole a samu mutane su kasance kashi biyu akan ka, a samu masu yabo, a samu masu kushewa, ba yanda ka iya haka Allah ya so duniya ta kasance, ba wanda duk nagartar shi za a ce mutane sun haɗu akan shi 100% kowa ce wani Allah sun yi albarka. Ka gamsar da mutane 100% kowa yarda da kai ka zama mutumin kirki, to daga ƙarshe ka lalace. Yanzu musulmi ya ce ma kai mutumin kirki ne, arna ya ce ma kai mutumin kirki ne, to arna me ya gani a tattare ka ya ce ma kai mutumin kirki? Idan wannan ahlus sunna ya ce ma kai mutumin kirki ne, wancan ya ce ma kai mutumin kirki ne, ai kaga akwai matsala. Dole ne wani bangare su ji daɗin tafiya da kai, saboda abin da kake tare da shi ya gamsar da su kuma abin da su suke kai. Wani bangaren kuma su ji ba daɗi, saboda kamar kai ba yaƙi kake da su ba, baka ce da su kake yaƙi ba, amma abin da zai fito daga bakinka kamar yaƙi ne kake da su. Mun gane da kyau, haka wannan rayuwa ta kasance. Duk wanda zai ce sai ya gamsar da mutane, mutane sun yarda da shi 100%, to daga ƙarshe shi kuma zai ɓarar da addinin shi. Ka je can, ka ce ka saka a yi mu'amala da su saboda a huce gobe, jibi ga ta lafiya ƙalau a zauna lafiya, ka saka waɗansu abubuwan da wajibi ne akan ka addini na musulunci ka yi riko da shi, shikenan ka waye gari ka shiri daga can sun ce ma da yasa. Shi yasa in dai mutane ne ko, wallahi in dai mutane ne yardar da su wannan abu ne wanda ba zai yi ba. Kuma duk lokacin ma da mutum ya yi tunanin cewa zai gamsar da mutane 100% ba zai yi ba. Kada ka ɗauka kana ba su ma wata ran sai an samu wanda zai dage ka. Mun gane da kyau. وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس حقيقة dukkan mutumin da ya gamsar da mutane ta hanyar aikata abin da zai janyo mai fushi a wajen Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai doke hannunsa daga cikin lamarin sa wucin tashi zuwa ga mutane kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fada wannan hadisin yana cikin Al-Jami' na Imam Tirmidhi hadisin da na Aisha radiyallahu anha ana Aisha tace ma'aiki alaihi salatu wassalam yace man tamasa ridwan nasi bi sakhatillahi wa kalahu Allahu ila an-nas wa man tamasa ridwan lahi bi sakhatin nasi kafahu Allahu bunatan nas azala sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mutumin da ya nemi yardar mutane saboda mutane su ce ma kai mutumin kirki ne sai ka saki wani abu wanda Allah ya ce ka yi shi sai ka sake shi saboda su ce kai mutumin kirki ne amma kuma Allah zai yi fushi da kai to Allah subhanahu wataala zai shafa ma lafiya ya kyale ka da mutane din su ga ina za su kai ka ba inda za su kai ka lokacin da Allah tabaraka wataala ya zare hannunsa cikin tafiyar bawa in mutanen duniyan nan za su haɗu akan su ga cewa tafiyar bawa nan ta yi kyau ba za ta yi kyau ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مولة الناس دكان wanda ya nemi yardar Allah aikata abin da Allah ta'ala yake so koda mutane wannan abin zai bata musu rai saboda bakon abu ne a wajen su to Allah tabaraka wa ta'ala zai yi mai maganin kutun guyar su mutane din ba wani wanda zai shirya maka makirci ba wani wanda zai shirya maka ɗan ƙasa ba wanda zai maka zagon ƙasa ba wani wanda zai maka saddabaro da sauransu saboda kai ka gamsu da Allah shine mai yi shine mai akwai shine mai badawa shine mai rayawa shine mai matarwa duk abin da ya same ka daga wajen shi ne lan yusibana illa ma kataballahu lana hu mulana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ka amma in ya zama kullum da ka kallaci mutane mai mutane suke so su azo da shi suna so azo da rawulwane to ita za a ce ita ce mai kyau gobe rawulwane suke so to sai a ce ta wane ce mai kyau je ita wacce nasikha ce an samu nasikha da mansu kuma to kullum cikin tafiyar ka babu da ta sakin rubi magana kai ba a nan ba kai ba a can ba zai zama wata ran kuma an ma fasa yayin naka a lokacin ana yayin ka ne kuma kace bari ka kallaci mutane mai suke so ka zo da shi to sai an waye gari sai ka cewa kai ma an ma fasa yayin ka gabaki dai sun kaura wajen wani ba zai kada sai inda za ka saboda dama haka ma yake alaihi salatu wassalam yace wato wa alam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala an yadhurruka lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka kaga inda a ce mutum zai yi imani da waɗannan kalmomin waɗannan jumlolin guda biyu da ya futa mutane diyin da za su haɗu a kan cewa sai su amfanar da kai iya amfanin da za su maka amfani da tun kana cikin mahaifiyarka ne aka rubuta ba wani abin da aka kara cutarwa ma dai iya wannan ita ce walillahi darru man qala ma dalla da maganar wannan malami da yace walastu binajin mimma qalat ta'inin ولو كنت في غار على جبل وعر ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر يتي ولس بناج من مقالة الطاعن يتي ني بدان ايه سيرا وبدان كبتا با بدان كبتا با من مقالة الطاعن دقا مغنغنو نمي سوكا dan kubuta ba daga cece kuce na mai suka walau kuntu fi zalil ala jabalin wa'ari ce koda na kasance a cikin kogo kogon da yake saman dutse wanda yake mai tsandauri dutse wanda yake mai wahalar hawa dutse mai samsi wanda ba a iya hawan shi sai da ket yace to koda a cikin kogon da yake kan wannan dutse nake naje na shiga can na labe ina ibada ta anan to ba zan kubuta ba daga suka mai suka wani za su ce wani yana nan yanzu ya shiga daji mahaukacin banza mahaukacin waje ya bar uwan shi ya bar baban shi ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza in yana cin shi mahaukaci Allah dai kawai wata aljana ce ta taba shi da sauransu ba ruwanka da mutane ba amma kana can din ba sai ka zamu wadansu a gari kuma fadar su kawai da zancen ka za a wuce to ina wanda kuma za ka fito ka wuce ta gabansu ga wanda shi ya yi sati ma ba a wuce ba amma an ɗauko maganar shi an ce shi mutumin banza ne lalatacce ne ya rena mutane ya rena iyayen shi ya rena ƴan gari ya ce ƴan gari duk ƴan banza ne shi ne mutumin kirki ya tafi sai ya zauna to yanzu kai da kake fitowa kake wucewa ka musu sallama kai za ka yi tunanin cewa kuma za ka fita daga harshensu dan ka ji an ce wannan fadar sun zage ka kace to ka fasa yi musu sallama ai ba zai yi ba wa man zal ladhi yanju minan nasi saliman mallan ya ce wane ne wanda zai tsira salim alim daga harshen mutane walau ghaba anhum baina khafiyatayn sari ko da ya faku daga su mutanen tsakankanin fukafukan hankaka guda biyu ko da ya laɗi a tsakankanin fukafukan hankaka kaga hankaka dai shine wanda yana ɗaya daga cikin tsuntsaye wanda suke da kai warcewa abu kai ɗaya su shine to koda a tsakankanin fukafukan hankaka guda biyu kake to ba za ka kubuta ba daga cece ku cece din mutane saboda haka ita rayuwar take kuma wannan shine gishirin rayuwa din in ya zama to ka tashi ba ka da maki to ba ka da abin da za a maka ke jira kan shi in ka tashi ba ka da mai zagi to ba ka da abin da za a zage ka kan shi in ka tashi ba ka da mahasari ba ka da abin da za a maka hasara a kan shi ka zama to a kwance kai ko a kwance kake ba ka da abin da za ka ci ba ka da abin da za ka sha ba za ka iya tashi to akwai wanda yake maka hasada ko wanda so yake ya ji an ce ka mutu a ji abin da kuma la'alla mutuwar ma ba wai mutuwa ba ta salim alim a ce kayi mutuwar da la tuhumadu uqbaha eh wannan mutuwar duk wanda ya gani ya san ba kai ba mutuwa ne ce kuma da haka yake zama yake fata to kaga yanzu ka ce kana so kowa da kowa ya yarda da kai abinda ba zai yi ba maƙiyinka kana cikin ruwa kana tafiya ta ake ka tada mishi kura to ai mun babu aula in kana tafiya a saman guduran in yace ka tada mishi kura ka amsa da hannu ne kace yayi hakuri za ka jara tafiya to ina kuma kana tafiya a cikin rere ko a cikin turuwa kaga yace ka tada mishi kura ai da malalisa mutumin da a cikin ruwa yace ka tada mishi kura ana zaman lafiya to kaga a irin lokacin da kake tafiya kuma a saman doren kasa dan yace ka tada mai kura ai sai ka bashi hakuri a huce gure to haka ita rayuwa take duk wanda yace ba zai ji suka ba ba zai ji zagi ba ba zai ji kaza ba ba zai ji kaza ba sai dai ya dole kunnan shi kada ya zance da kowa amma in dai zaka yarda ko ka saurari bidiyo ko ka saurari sabula wa'azin wancan maganar wancan maganar wancan to sai ka samu wani kai ba habaici yake maka ba amma dai sai zaka yi kaman da kai wani lokacin kuma zaka huce ta gaban mutane ka ji ana faɗin ka wani lokacin wani wanda zaka mai alheri dai shi zai je ya zage ka ce wane ya zo ya ce kai mutumin banza ne kaza 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 bayan kai kuma ka mishi alheri sama da shekara guda kana mai alherin da la ya'lamu illallah ba wanda ya san wannan alherin da kake mishi sai kai sai Allah amma duk da haka kuma ya zo ya cancanci ke ce aka wane wai kudin su su kawai daga su ya iyalinsu ai wannan kudin na halaka ne amma shi ma fa ya ci wa amma kuma ya ce kudin halaka ne bayan da ka iya kuma hakuri za ka yi saboda a gaban ka ba zai iya wuce ba yana ganin ka kamar ya ga wani annabi annabi ya ga wani mala'ika mala'ika to alhaji kun fito ku salamu alaikum kafa kafa yake da kai saboda ya san kana mishi amma kana ba da baya ce wannan ai dan iska ne wala haka nan ko malamin ba haka ake musu a lokacin malami a gan shi da haske da kaza da kaza sai a ce ai sun tare kuɗi a ƙasa mutanen banza sun mutu ya su rika ai da'awa to su kusa taimaka mutane su kuwa sun karanta la yas'aluna nasu ilhafani lil fuqara'i alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yasabuhumul jahilu أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا سلطة بقاتا ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه wala yufqalu bihi fa yatasaddaqu alayhi wala yakum fa yasalu an-nasa haka ne su suka karanta ha amma an ga malami da mota na sai ga cewa malami mai karantar da addini shi ma suka bai bar shi ba wani dalibin shi ya huto ya ga malami yana fara yace to dole bai tsawaye ta mana sallah dama a jufin shi a cike ba shi da matsalar gishiri ba shi da matsalar manda ba shi da matsalar shinkafa ba shi da matsalar kaza mu da muka san da matsalar mun iya yin wannan sallar da yake amma ya taimaka mutum ko biye ba za ka haɗu ba za ta haɗa ka da shi ba su ga mai san malamin din shi ma ba Allah miskini ne kawai dai shi ba zai fito ba ne ce da ba da Allah ne ma a taimaka mu to in ya ga ai mutu a tabibi mun gane to wallahi kowane bangare haka in ka je bangaren na ƴan kasuwa yana iya gurgudan ƙarfin shi to amma sai ka samu waɗansu daga abokan kasuwancin da waɗansu wanda suke ƴan zaman banza suna zage shi haka malamin yana kokarin shi daidai gurguru ya ka samu daga bangaren maluman daga bangaren kuma ƴan zaman banzan ana zage shi haka nan shi ma shugaban ƙasa din shugaban kaza duka sai an samu don haka wannan sunna ce ta rayuwa fa hasbi mana albani yake ya ishe ya wadatar da ni annani mu'taqidun anna zalika huwa tariqul aqwam alladhi amara Allahu ta'ala bihi almu'minin wato hakika wannan abin da nake kai din nan shine hanya wanda take mai kekkiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayin sa mu'minai wa bayyanahu nabiyyuna Muhammadun sayyidul mursalin wanda kuma annabun mu annabi Muhammad shugaba na manzannai ya bayyana a fili karara a cikin sunnar shi wanda take ingantacciya wa huwa alladhi salakahu salafus salihu min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahu wato kuma wannan ita ce hanyar da shudaddu managarta suka bi kanta daga sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su sune tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai ila yawmin hadha wa fihimul a'immatul arba'a cikin waɗanda suka biyo bayan sahabbai akwai waɗannan limamman guda hudu al-Imamu Malik da al-Imamu Abu Hanifa da al-Imamu Shafi'i da al-Imamu Ahmad alladhina yantamil yawma ila madhahibihim jumhurul muslimin wanda jumhur na musulmai san kaso 90 cikin 100 in aka ce jumhur shine wanda adadi mafi yawa kunzumi na malamai ake ce wanda kunzumi na malamai to kunzumi na musulmai suke danganuwa zuwa ga madhahabobin waɗannan za ka cewa in a Afirka ne malikiya jumhur din Afirka ɗan malikiya ne bangaren abin da ya shafi irin Albania da sauransu jumhur ɗinsu ɗan hanafiya ne Saudiya jumhur ɗinsu ɗan hanbaliya ne bangaren Masar jumhur ɗinsu ɗan shafi'iya to haka kusan duniya haka ne kowane bangare za ka cewa ga madabar da aka furko da ita kuma sai ya zamanto daga ƙarshe ana dan wayewa mutane kai cewa kowace madaba din nan malamin madaba din ba ma'sumi bane ba ma'sumi bane dan kana madabar malikiya sai ya zama ka ga wani hadisi wanda malikiya ba ta yi riko da shi ba kuma ingancin sa tamkar rana ne lokacin azhur idan kai riko da shi wannan shine tsantsar da'al kaga al-Imamu Malik mun gane da kyau haka nan in kana shafi'iyya kaga wani hadisi wanda shafi'iyya ba ta yi riko da shi ba kuma ingancin sa a fili karare yake tamkar rana lokacin azhur yin aikin ka da wannan hadisi shine kasancewar ka dan shafi'iyya mun gane da kyau kamar yadda zamu karanta a gaba insha Allah wa kulluhum dukkanin su gabaki ɗayan su su waɗannan magabata tun daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai muttafiqun ala wujubi tamassuki bi sunnati wa ruju'i ilaiha sun haɗu akan riko da sunna da kuma komawa zuwa gare ta cikin dukkan abin da ya shige mana duhu dukkan abin da ya zamanto mun kasa ganowa bakin sa ran ina ya kamata mu koma shine a koma alkitabu wa sunna sannan kuma dukkaninsu sun yi ittifaqi ala tarki kulli qawlin yukhalifuha akan barin dukkan maganar da ta saba wa sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam ba wani malami na musulunci da zai baka fatawar kai riko da maganar wani koda wannan maganar ta wani ta ci karo da maganar ma'aikaci alaihi salatu wassalam ce ka aje ta ma'aikaci a gefe kai riko da ta wannan malamin mahama kana alqailu aziman wato duk yanda wanda ya fadi wannan fatawa wanda ya bada wannan fatawa ya zama to babba ne a idanka to fa inna sha'anahu sallallahu alaihi wasallama a'zam wato hakika lamarin ma'aikaci alaihi salatu wassalam ya fi dashi girma duk yanda kake ganin girman Abubakar duk yanda kake ganin girman Umar duk yanda kake ganin girman Usman duk yanda kake ganin girman Aliyu Allah ya kare yadda da su girman su kasa yake da girman ma'aikaci alaihi salatu wassalam duk yanda kake ganin girman Sa'id ibn al-Musayyab duk yanda kake ganin girman Muhammad ibn Sirin duk yanda kake ganin girman Al-Hasan al-Basri duk yanda kake ganin girman Ibn Shahab al-Zuhri girman su a idanka a matsayin su na malamai wanda suka yi wa musulunci hidima dole su zama to masu girma to amma girman su kasa yake da girman ma'aikaci alaihi salatu wassalam idan fatawar su ta saba wa maganar ma'aikaci alaihi salatu wassalam zaka aje wannan magana ta su a gefe a matsayin su na wanda ba ma'sumai ba kai riko da maganar ma yamdubu anil hawa ma'aikaci alaihi salatu wassalam mun gane da kyau haka kuma in muka zo irin su al-Imam Malik aga al-Imam Malik bijimin malami ne al-Imam Malik ɗaya ne daga cikin malaman da suka yi wa musulunci hidima haka al-Imam Shafi'i haka al-Imam Abu Hanifa haka al-Imam Ahmad to ni yanda suke da girma a idan da daraja da kima darajar su da kimar su da girman su kasa yake da darajar ma'aiki da kimar shi da girman shi a idan mun gane da kyau saboda ba su zama to masu daraja ba da kima da mutunci a idan mu sai saboda rukun su da sundar ma'aiki alaihi salatu wassalam mun gane saboda kowannen su daga cikin aiki yayi wa musulunci sai ya zama to me bai daraja Allah ta'ala ya wanzar da ambaton shi amma inda ace zai yi wa musulunci zagon kasa ba yanda zai ambaton shi huce lokacin sa akwai wanda sun yi ta zamani da yawa da irin waɗannan malamai kuma su ma sun fito a matsayin riga ta malinci amma saboda ba dan Allah suka yi aiki ba suna yakar musulunci sai zama Allah ta'ala ya bice hasken su ba a majin duniyarsu kar kai tunanin cewa azamu na Imam Malik shi kadai ne malami akwai malamai irin shi da dama azamu na Imam Shafi'i haka akwai malamai irin sa da dama saboda Imam Shafi'i kusan bai huce dan shekara 20 ba Imam Malik ya rasu ina da kyau ba zai kai shekara 30 ba an haife shi jira tana 150 daidai shekarar da al-Imam Abu Hanifa ya rasu a shekarar shi aka haife shi mun gane da kyau shi ga al-Imam Malik ya rasu da 79 kenan ta 80 ba daya da 80 ba daya ya rasu hijira ta maiki tana 179 kenan Imam Shafi yana dan shekara 29 mun gane da kyau to shi kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ne kuma yaron su tunda shi can ne mun gane da kyau saboda yaron su tana 240 mun gane da kyau na'am wa sabilahu aqwam sannan kuma tafarkin ma'aiki alaihi salatu wassalamu hanyar sa ita ce mafi mekewa sama da hanyar su waɗannan kowanne lalle yana kokari kan abin da ya shafi addini da musulunci amma hanyar sa za a iya samun tsedau za a iya samun kaya amma hanyar ma'aiki a share take sumul kakal tasbabu komai a cikin ta sai alkhairi walidhalika saboda haka ne ma fa in niqta daitu bi hudahu haqiqa ni nayi koyi da shiriyan su waɗannan magabata din nayi koyi da shiriyar wasu wanda suka yi mana waqta faitu atharahum kuma na bulawadin su watabitu awamirahum nabi umarnan nikan su bitamassuki bil hadith ta hanyar ruko da hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa in khalafa aqwalahum koda wannan hadisin ya saba wa maganganun su wala qad kana li hadhihi al awamiri akbarul athari fi nahji hadha an-nahjul mustaqim. Yace akbarul athar fi nahji hadha an-nahjul mustaqim, wato mafi girman gurbi ya tabbata ga waɗannan umarnannuka na magabata cikin kasancewa ta a wannan hanya wanda take miƙaƙiya, wa iradi an at-taqlidil a'ma, da kuma kauda kaina daga bita zaizai wanda yake na makahu. Mun gane da kyau, akwai irin wanda za a ga cewa shi irin wanda idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami,
na'am,
shi yana tare da wani na ruma fulalin aina mamala minna, muna tare da liman wani duk inda ya karkata in ma akan gaskiya ne yake akan ƙarya ke, muna tare da shi,
na'am.
Mun gane da kyau, yace to ni Allah ya sa na bar wannan ido, wannan bita zaizai wanda ido rife ya zamanto ina bita zaizai, in naga maganar ka ta dace da sunna ko ba su dace ba, kawai a ce na bita. Shi yasa ahlus sunna babban abin da suka sha bambam da shi da sauran mutane su ne ba su da mutun tsayayye, ba sa cewa su ba sa sabawa ne, in dai ba ma'aiki ba kowane ne. Mun gane da kyau, kowane ne ba sa cewa suna tare da shi 100% kan maganganun shi. In ka roka Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah, mai daraja ne mai kima mai mutunci a idan ahlus sunna, amma duk da haka akwai fatawoyi na Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda ahlus sunna suka ce wannan fatawoyi nasu sun saba wa sunna. Mun gane da kyau, suka aje mu shi a gefe, ai kuma haka ya kamata da mu. Fa jazahumullahu ta'ala anni khairan, Allah ta'ala ya saka wa magabatanmu alkhairi kan wannan hidima da suka yi mana. Ina ga anan ya kamata mu kwana a karatu na gaba, sai mu koro maganganu na magabata akan abin da ya shafi bin sunna ta maiki alaihi salatu wassalam, da kuma barin maganganun su wanda suka saba wa sunna. Barakallahu fiku. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.